بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بيانك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda muke a cikin wannan littafi na umdatul ahkami min kalami khairil anami, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda fadilatu Sheikh al-Imam al-Hafiz Abu Muhammad عبد الغني بن عبد الواحد بن علي الجمائلي الحنبلي المقدسي يربط رحمه الله تعالى. ايو ذا متاكي سابن بابي وان ديك بياني دنگني ده ابن ديك افقاد بابن ديك افاتا يايمان بياني ني اكن ابن ديك افقاد لغا وثية افقاد. Darasi na 65 mala yace babu wani babi na musamman al-fara'il. Al-fara'il sune farillai, haka aka fi fassarawa, amma anan al-fara'il rabe rabe na gado kenan. Suna ka ce garabo 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 jam'i, me za a ce shine rabe rabe. Kamar yadda ake cewa share, share, portion, portion, wato an ce share rabo ko kaso, portion kaso, portion kashe kashe na ainihin kaso. Share shi ma rabo ko share rabe rabe, to shi ne al-fara'id. An ɗauko ne daga me? Al-farida. Duk da kasancewa a ɗaya fassaran al-farida farilla, to ai gado ma farilla ne, tunda Allah ya riga ya yanka yace nasiban mafruda. Tunda Allah yace nasiban mafruda, to duk wanda bai bada gado yadda Allah ya yanka ba yayi zalunci, kuma in yaje lahira sai Allah ya tuhume shi. Yasa ba kowane alkali ne zai raba gado ba, musamman ma irin alkalanmu na yanzu da yawansu waɗanda yake yadda ka san yayi haka suke, tunda wani ko ahalari ba zai iya fassara maka ba. Mulumin da ba zai iya fassara ahalari ba, shi yasa ma alkali ne in an sa shi limanci kaucewa yake, don idan tafi da ba'adi ya kama shi ba zai iya warwarewa ba, tunda ko ahalari bai karanta ba, Allah ya sauwake. Saboda haka al-fara'id al-farida. Wasu kuma suka ce al-fara'id wato al-mafruud, abinda aka yanka. To zai mana bayani ne dangane da rabon gado. Hadisi na 312 an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma an nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala al-hiqu al-fara'id bi ahliha فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية يقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حديث نفرق حديث عبد الله إلى أبا الله كقاري جادس أباس لبفا النبي kuma sa'an manzon Allah, babbansa ne amma sa'ansa saboda kusanta da suka taki. Abdullahi kuma ɗan Abbas ne, saboda haka kanin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan hadisi na wannan babban sahabi da ya karɓo daga annabi, ya ce annabi ya ce alhiqul fara'id bi ahliha, ku ba da farillai rabe-raben gado ga ma'abutan rabe-rabe, shi ne ku ba su kayansu. Ba ma baƙiya, amma abin da ya rage bayan rabe rabe fa huwa li aula rajulin zakari to za a bada namiji ne wanda ya fi cancanta za a bada mutum namiji ne wanda ya fi cancanta wa fi riwayatin a wata ruwaya akwai karin bayani qasimul mala annabi yace ku raba dukiyar gado araba dukiyar gado baina ahlil fara'id a tsakanin ma'abuta rabe rabe ala kitabillah sai ce bisa littafin Allah tunda Qur'ani ya riga ya gama wayar amma fa ma tarikatil fara'id abinda rabe rabe suka rage fali aula rajulin zakar to abada wanda yafi cancanta namiji ko da karami ne ko babba ko yana da hankali ko bai da hankali domin saboda wajen gado ba a lura da wannan to kun ga a takaice waɗannan hadisai guda biyu su ne bayani dangane da tushen gado sauran hadisai guda biyun kuma ƙarin bayani ne don haka suwane ne masu rabe rabe suwane ne aula rajulin zakari yaya ne alfara'id alfara'id mun riga mun sani idan ka ɗauko ayoyin gado ka kaf gaba ɗaya abinda za ka fahimta gado yana da farillai kamar haka rabe rabe kamar haka akwai ɗaya bisa biyu akwai ɗaya bisa hudu akwai ɗaya bisa takwas bari in yi abokance aboko yadda za a gani akwai ɗaya bisa uku akwai ɗaya bisa shida akwai kuma biyu bisa uku to idan an duba za a ga waɗannan alfara'id guda shida ne rabe raben guda shida ne bi ma'ana idan mutum ya mutu ya bar ƴan uwansa magada za a iya samun kashe-kashe guda shida sai dai ba su cika haduwa lokaci guda ba ba zai yi su haɗu dukansu lokaci guda ba amma dai a gaji ko ɗaya daga cikin masu gadon sai gaji ɗaya bisa biyu amma dai ɗaya bisa hudu amma dai ɗaya bisa takwas amma dai ɗaya bisa uku amma dai ɗaya bisa shida amma dai biyu bisa uku shi yasa in kana son abin ya maka sauki to ka fara haddace waɗannan wannan duk duniya duk inda ka je haka suke rabo na ƙarshe wanda shi ba alfara'id ba ne shi ne fama tarakatil fara'id abinda falle suka rage to fali aula rajulin zakari sai a ba da saura kenan shi ne zai zama saura ko remainder da turanci shi ne mai ar remainder kun san dalilin da ya sa ka ambaci haka za a iya samun mutum ya mutu akwai masu gadonsa amma masu gadonsa Qur'ani ya ambata cewa ba za su gaji dukiyar duka ba in ka ɗauki wannan rabo ka bada wancan ka ɗauki wancan rabo ka bada wancan bisa ka'idodi to akwai abinda zai rage to abinda zai rage wa zai ɗauka shi ne sai a samu ainihin wanda zai ɗauka shi ne aula rajulin zakari nan kuma maza ne ake samu duk yawan dangi namiji shi yake ɗaukar remainder wani lokaci ana samun mace za ta iya ɗaukar remainder amma in ka je Qur'ani za ka samu da rabonta to rabonta shi zai gwada sauran ne naka ya sa aka ce remainder din yana cikin asibai ne asibai kuwa maza ne zalla ba a samun asibi mace to amma kuma a cikin gado akwai wani asibin liki mace ce da mace mutumin da ya mutu ya bar ƴarsa guda ɗaya sannan kuma daɗin daɗawa ya bar ƴar uwarsa guda ɗaya uwa ɗaya uwa ɗaya in ya bar ƴarsa guda ɗaya ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya guda ɗaya to ƙarshe za a wayi gari sai za a samu ƴarsa za ta ɗauki rabi wannan farilla ce sannan ƴar uwarsa za ta ɗauki rabi to me ya saura alhali kuma dukansu mata ne alhali dukansu mata ne ko mutum ya mutu ya bar bintu lebel biyar ɗa sannan ya bar uktu shakika a uktu liyabir yar uwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya to wannan za ta dauki rabi wannan za ta dauki rabi kuma dukkan su zalla mata ne to wannan ne kawai ya fita daga cikin fali aula rajulin zakarin ina fatan an dan gane to yanzu mu shiga alfara'id kafin mu je abin da ya kafi remainder ɗaya bisa biyu akwai waɗanda suke gadon ɗaya bisa biyu ina jin ƙarin bayani wane ne mai sharhi wanda ya zo da littafin sharhi da ba ni littafin malam mu gani ko za mu dan tsinci wani abu a gurguje ok khulasa anil irsi wa kayfiyati mustaqa min alquran alkarim wa min hadha alhadith aljalil yace na farko annisu dai bisa biyu wa yakunu lilbinti wa libinti alibni wa in nadala wa in nadala idan mutun ya mutu ya bar iyarsa to tana da dai bisa biyun dukiyarsa saboda haka za a raba biyu ta dauki rabi haka mutumin da ya mutu ya bar jikarsa mace ta wajen ɗansa namiji jikarsa mace ta wajen ɗansa namiji ba jikarsa mace ta wajen ƴarsa mace ba ita ma idan ita kaɗanta ce za ta ɗauki rabi ita ƙur'ani bai ambace ta ba ƙur'ani ya ambace albintu ne tunda ƙur'ani ya ambace albintu to yana sauka har ƙasa saboda haka in an samu ɗiyar mamaci jikar mamaci ta wajen ɗansa namiji ta taɓa kunnen mamaci mace ta wajen wato jikansa namiji ɗansa namiji da jikansa namiji kun ga kenan kwa inna zalat matukan maza ne a can samanta can ƙasa kuma sai aka samu mace to in ita kaɗai ce a duniya in dai sunanta duriyansa ta ƙasa in dai ita kaɗai ce to tana da nesu wannan bilkiyasi ne ina fata an gane saboda Allah ya ce wa in kanat wahidatan faliha nisfu idan ita kadai ce tana da rabi wa bintul ibni bintum saboda haka wa bintul ibni bintum wa hadha tawrith bil ijma bi sharti alla yakuna ma ahunna ghayruhunna min al aula da sharatin idan su kadai ne don haka mutumin da ya mutu sai ya bar ƴarsa ko rubuta to ban sani ba da Hausa ko da Turanci ko da Larabci za mu yi ai gara mu yi da Larabci idan da Turanci ne dota idan da Larabci ne bintun wato mata wata raka bintan idan da Turanci kuma dota idan da Hausa ya mace to mu rubuta ya mace mutum ne ya mutu sai ya bar ƴarsa mace ya kun san zai cika waje ne ba a cika waje ya mace guda ɗaya sannan kuma a gefe sai ya bar mahaifi baba ok to tambayin da zan yi gara mu ringa ɗauka guda biyu haka mun je wani yawwa uba kenan yayi uba a sa uba ko bai nauyi ba uba ok mutum ya mutu ya bar ƴarsa mace guda ɗaya dolin dol sannan kuma ya bar ubansa mahaifi ƴarsa tana da nawa falahan nisfu me yasa ta samu nisfu me yasa za a ba ta ɗaya bisa biyu rabin dukiyar mahaifinta saboda ita kaɗai ce babu wata mace tare da ita babu wani namiji tare da ita wannan ya fito tana da ɗaya bisa biyu wannan kan dole haka za a rubuta shi to uba kuma fa shi ne fali aula rajulin zakari kaddara mutum ya mutu ya bar ƴarsa guda ɗaya dallin dalli ya bar ubansa ya bar babbansa uwa ɗaya uba ɗaya da shi da ubansa uwansu ɗaya ubansu ɗaya kuma ya bar ƙaninsa uwa ɗaya uba ɗaya shi ma kada ku rikice. Mutum ne ya mutu, ya bar ƴarsa, ya bar ubansa mahaifi, ya bar babbansa, ƙanin ubansa ko yayan ubansa, uwa ɗaya uba ɗaya, ya bar ƙaninsa ko yayansa, uwa ɗaya uba ɗaya. Kun ga waɗannan suna da ƙarfi? Waye mai gado, waye wanda ba zai gado ba? Saboda mai baffa ba zai gado ba, saboda ubansa yana nan. Ai, baffan yana da alaka da wancan ne ta wajen wa, ta wajen ɗan uwansa, tun da yana nan da rai ya toshe shi, amma da baya nan da rai, da zai hau. To, ɗan uwan mamaci, uwansu ɗaya ubansu ɗaya, suna ma kama da juna. Ya ta tsare ki? Wa ya tsare ki? Ok, to uba ya tsare ki, saboda me? Idan ka ɗauko ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya, ka ɗauko babanka mahaifi a wajen dangantaka, waye gaba da wani? Da baban bai auro. Ina fata an fahimta. To shi ne bayanin fali aula rajulin zakari, ga uba, ga baffa, ga ɗan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya. Sai aka ga duk cikinsu suna da ƙarfi, amma wane ne oga kwata-kwata? Uba. Sauran da zubar da su za a yi shi ne fali aula rajulin zakari. Akwai wani abokina ta nan ya ce, ɗan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya na mamaci ba zai gado ba saboda ya ita ta tsare shi. Da farko ya faɗi haka da ya ji mutane ba su goyi baya ba, kuma sai ya janye. To idan ka ce ya ce ta tsare shi, to in mutum ya mutu ya bar ƴarsa guda ɗaya tilo, sannan kuma ya bar ɗan uwansa ko baffansa uwa ɗaya uba ɗaya, ko ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya, a nan ba zai gado ba saboda yan nan. Kuma abin da ya faru ga abin nan Sa'ad bin Rabi' kenan, ai dalilin saukan ayoyin gado maki, ita ba za ta iya tsare su ba, ba ta yi ta ba. Hasali za ta ɗauki rabinta, abin da ya rage su kuma ɗaya daga cikinsu shi zai zo ya ɗauka. Shi ma saboda ba uba ne, ai mun yi bayani da uba da bai yi ta ba. Ina fata ka gane. Yawwa. Wannan shi ne ɗaya bisa biyu. To mu sake buga wani misali a gurguje, tunda ina ganin abin yana da sauƙi. Mutum da ya mutu, sai ya bar ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Ya bar ƴar uwarsa uwa ɗaya uba ɗaya. Sai kuma ya bar mahaifiyarsa. Kun ga yadda ake yi. Yadda ake uba a nan. Uba a nan, a asalin nassin Qur'ani yana da ɗaya bisa uku ne. Amma in ka raba gado ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa uku, idan ka raba akwai abin da zai rage. In ya rage wa zai ɗauka, sai uba ya sake ɗaukawa full of remainder. Ina fata an gane. Zai ɗauki haka. Shi yasa aka ce tunda shi ne asali Qur'ani ya ambata, idan mutum bai da abin nan, idan mutum bai da wake yana da ɗaya bisa gida tunda ya mace plus remainder. To remainder din shi zai ɗauki ɗaya bisa gida, bayan ya ɗauki ɗaya bisa gida an zo rubu kuma akwai saura. Kun ga yadda ake sawa. Haka yake rubutawa. Haka yake rubutawa. Saboda haka mutum ya mutu ya bar ƴarsa mace, an ce tana da ɗaya bisa biyu, ya bar ubansa yana da ɗaya bisa shida, sannan kuma in ya rage shi zai kwasa, saboda shi ne fali aula rajulin zakari. To a nan wace formula ce za ta mana amfani? One over two da one over three, wace formula ce za mu raba da ita? LCM six. Kar mu je ka biyu. Shida zai shiga cikin shida, biyu zai shiga cikin shida ya ɓata. Saboda haka idan ka zo ka ce biyu a cikin shida zai zama nawa? Uku. Uku sau ɗayan nan na sama zai ba da uku. Ta wajen uba shida cikin shida nawa? Ɗaya. Ɗaya sau ɗaya? Ɗaya. To za a kasa dukiyan gida shida, kashi ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar. Idan ba a yi lissafi a lissafi ba, sai a yi shi dalla-dalla. Kamar a ce buhun shinkafa ne buhu shida, to sai ka kasa shi gida shida. Amma lissafin akan yi shi ne a rubuce, don akwai abin da ba zai rabu ba. To ba zai rabu ba, amma ake yasu sai a ce kashi kaza na wane ne, kashi kaza na wane ne. To in ka kasa gida shida, ita ya tana da kashi uku a cikin shida. In ta zo za ta ɗauki a cikin buhu shida, za ta ɗauki nawa? Buhu uku. Saura nawa? Buhu biyu. Ai, buhu uku. Sai aka ce uba yana da buhu ɗaya, wato kashi ɗaya a cikin shida, zai ɗauki nawa? Zai ɗauki buhu ɗaya. Saboda me yasa muka ba shi ɗaya bisa shida? Saboda mamaci yana da far'ul waris. Far'ul waris, sawa'un namiji ne ko mace, yana ɗaga rabon iyaye daga ɗaya bisa uku ya kai su ɗaya bisa shida. Sai dai shi uba yana da bambanci. Saboda me? Saboda a nan idan uba ya zo ya ɗauki buhu ɗaya, ita yarinya ta zo ta ɗauki buhu uku, saura nawa? To wa ya fi kusa da mamaci kuma a cikin maza? A uba, saboda haka zai kuma yar masa da guda biyu. Yasa tun farko muka ce za ta ɗauki rabi, zai ɗauki rabi. Amma asali tana da ɗaya bisa biyu ne, yana da ɗaya bisa shida plus saura. An gane wannan? To mutum ne ya mutu, sai ya bar ‘yar uwarsa shaƙiƙiya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Shaƙiƙiya ita ce full sister. Su da Turanci suka zo sukan sa FF, shi ne full sister, don a taƙaice yake rubutawa. ‘Yar uwarsa shaƙiƙiya. Sannan kuma ya bar mahaifiyarsa, ita ce uwa. To ‘yar uwarsa shaƙiƙiya tana da mai a cikin dukiyarsa? Tana da rabi ɗaya bisa biyu. Mahaifiyarsa fa? Ɗaya bisa uku shi ne, ɗaya bisa uku. ‘Yar uwarsa shaƙiƙiya ita kaɗanta ba za ta tura mahaifiya ɗaya bisa shida ba, sai idan sun zama su biyu ko fiye da haka. Domin al’ikwa suna ɗaga uwa daga ɗaya bisa uku su maishe ta ɗaya bisa shida, kamar yadda ‘ya’ya ko jikoki suke ɗaga uwa daga ɗaya bisa uku su maishe ta ita ɗaya bisa shida. Sannan kuma wani lokaci mijinta yakan mata ganganci a cikin ƙadiyyar da ake kira umariyya ta yi, maimakon ta ɗauki ainihin rabonta ɗaya bisa uku sai ya cillata, sai ta koma ɗaya bisa huɗu ko ɗaya bisa biyar a cikin ƙadiyyar umariyya ta yi. Gadiya umarai ya tai ne, mutum ne ya mutu, ya bar matarsa, ya bar mahaifiyarsa, ya bar babarsa, ko kuma ainihin mace ce ta rasu, ta bar mijinta, ta bar mahaifiyarta, ta bar mahaifinta. To waɗannan matsaloli guda biyu yadda ake rabon gadonsu daban ne. Saboda idan ba a bi wani salo ba, zai kasance da uwa da uba za su ɗauki daidai alhali. Uba ta wajen gado ya fi uwa ƙarfi. To uwa tana da ɗaya bisa uku, tunda babu far'ul waris. Sannan kuma ikhwa ɗin wato guda ɗaya ce. To wannan LCM ɗin nawa za mu ɗauka? Ɗaya bisa biyu da ɗaya bisa uku? Shida. Lallai kuwa kun ga an fara rabon gado. Biyu a cikin shida zai zamo sau nawa? Sau uku. To uku a cikin shida zai zamo nawa? Sau biyu. To idan ka yi ‘yar uwa, uwa ɗaya, uba ɗaya, tunda babu ‘ya, to za ta mai gurbinta, za ta kwashi rabin dukiya. Saboda haka buhuhuna shida da muka buga misali da su, idan ‘yar uwa ta zo za ta ɗauki buhu nawa? Buhu uku a ciki. Amma kun ga wani abin mamaki, idan uwa ta zo kuma za ta ɗauki kaso biyu ne, buhu biyu za ta ɗauka, saura guda ɗaya, to waye zaba shi da yau? Fale aula rajulin zakarin. To amma ya za ka yi ka samu aula rajulin zakarin? Don kana kigo da wani rajulin zakarin, to zai yi ɓarna ma wata. ya za a yi in kace uba to zai kori ka kikiya bata yi ta ba idan kace da nan ma zai kori ka kikiya bata yi ta ba sannan kuma zai daga matsayin uwa uwar mamacin sa ya kai ta shida to wa za a samu ana iya samun gado haka to abin da ya saura saboda idan ka tara uku da biyu zai baka nawa biyar a cikin ka so saura kashi daya to shine wasu malamai suka ce samu dangi na kusa wanda Qur'ani bai ambata suna da rago ba sai a ba su guda ɗaya na ce ku je ku rufa ku yi hakuri tunda kwata-kwata Qur'ani ko hadisi bai faɗi rabon wani ba ne ke kararsa kuma dukkansu mata ne shi yasa mafiya yawa gado idan aka samu mata ne zalla gado in aka samu mata ne zalla wani lokaci ba su cika cinye gado ba amma namiji guda ne kuma shi in ya bullo to fa sai ya toshe mutane da yawa musamman ƴaƴa maza da uba kun ga waɗannan su ba a yi sa a ture su ba sannan kuma su suna blocking din mutane da yawa to saboda haka mun buga misali da wannan an samu remainder sai a samu zawil arha su ne wanda Qur'ani bai ambaci rabonsu ba saboda haka sai a tattara su wannan ya gwada ko maza ne ko mata amma wasu malamai sun ce alalumo rajulin zakarin shi yasa ko kawu aka samu to amma wannan wata fassara ce za a iya samun wani kawu can saboda kawu baya daga cikin masu gado babu ta inda zai yi gado ko kuma sai a samu yanzu misali mutumin da ya mutu ya bar ƴar uwarsa shaƙiƙiya wanda take uwa ɗaya uba ɗaya ya bar ainihin mahaifiyarsa to sai aka samu kuma akwai jikansa namiji amma ta wajen ƴarsa mace marigayiya jikansa namiji ta wajen ƴarsa mace marigayiya ibnul binti baya gado amma da aka duba duk dangi wane ne ya fi kusa da wannan mamaci a cikin maza da aka samu shi ne to ana iya ce sauran remainder din ya sauka kaga saura guda ɗaya kenan shine sai a ba da jikansa namiji ta wajen ƴarsa mace to wannan shine ɗaya bisa biyu a gurguje ya koyan uwa mu je ɗaya bisa hudu daga ɗaya bisa biyu akwai ɗaya bisa hudu yanzu mu ɗauka ɗaya bisa hudu rabo ne na ainihin mijin aure idan mata tana da guriya sai dai a tsarin musulunci idan ka aure ba zaura da fatan na'am ɗin kullum ba bokara ba ne akara makallahu idan ka auro ba zaura kafin ka auro ta tana da ƴaƴa a wani gida to da mutum ya aure ta ana cikin haka kwatsam kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya mata rasuwa sai ya kasance za ka gaji wannan bazaura to kana da ɗaya bisa biyun dukiyanta idan na ba ka da ƴaƴa tare da kai ko ba tare da kai ba wannan point ɗin yana da muhimmanci to sai aka samu tana da yaya a wancan gida mai yiwuwa da ta zo gidanka bata haihu ba gashi Allah ya mata rasuwa to kai za a ɗauki ɗaya bisa hudu ne a baka su kuma waɗancan ƴaƴan su ne suka cilla ka daga ɗaya bisa biyu suka kai ka ɗaya bisa hudu duk da kasancewa ba yayanka ba ne amma ƴaƴanta ne sannan kuma za su zo su gaje ta duk da tana matarka ina fata an gane to saboda haka mutumin da ya mutu sai ya bar ko matan da ta rasu sai ta bar mijinta sannan kuma to mu ɗauki simple mai sauki sai ta bar babanta mijinta yana da nawa babu yaya yana da 1/4 rabi kenan babanta yana da nawa babanta yana da nawa yana da abin da ya rage ai babu yaya babu yaya yana da one over three to the remainder eh ba kikenan ba eh duna ji wasu sun faɗi haka to ka baki one over three the remainder wannan shine shigen rabon da muka yi a can to amma sai ya kasance ta bar mijinta ta bar babanta ta bar ɗanta mijinta yana da nawa one over four babanta yana da nawa one over six ɗanta yana da nawa remainder saura shi duk inda ka je a cikin alkur'ani ɗa namiji bai da rabo ya ɓata ne haka cikin ribibi inda ɗa ne namiji wani abin mamaki saboda tsaban ƙarfinsa Allah tabaraka wataala bai ce yana da kaza ba ne duk mutumin da ya mutu ya bar ɗansa guda ɗaya kwashe dukiya zai ba wanda ya sai ce yana da gadon mana to ya rasu bai da uba bai da kaka bai da uwa bai da kaka bai da mata bai da kowa kaddara bai da uwa bai da uba bai da kakanni gaba ɗaya bai da mata amma ya bar ƴan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya ya bar baffaninsa uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya har ma da uwa ɗaya shi wannan namiji kawai idan ya zo ya tsaya duk baza su zai yi gaba shi kadai zai kwashe dukiyar babansa saboda shi asibi ne abinda nassi ya yi ishara shine ɗa namiji mai gado tare da ɗa namiji ko uba ko uwa ko matan aure bayan su babu kowa amma kaga in mace ce ita kuma ba za ta iya tarewa ba ita dai za ta dauki rabinta in suna da yawa za su dauki biyu bisa uku sauran kuma sai su bar ma waɗanda za su zo su yi gado saboda haka matan da ta rasu ta bar mijinta yana da ɗaya bisa huɗu ta bar mahaifinta yana da ɗaya bisa shida ta bar ɗanta yana da remainder to waɗannan su ne za su yi masa illa ɗaya bisa huɗu da ɗaya bisa shida nawa ne za a nawa ne LCM 12 huɗu cikin 12 sau nawa sau uku shida cikin 12 sau nawa sau biyu idan ka tara uku da biyu nawa biyar saura nawa shine ɗanka namiji zai kwashi bakwai ɗin nan shi kaɗansa mu wuce wannan 1 over 4 mu je 1 over 8 1 over 8 rabon mace ce mutum ne ya mutu mai gida sai ya bar matarsa guda ɗaya ko fiye da haka sai ya bar babansa sai ya bar matar mahaifiyarsa sai kuma ya bar ɗansa musa ɗa namiji duk ya fi ba kaukin wajen rabo a nan matarsa tana da nawa tana da ɗaya bisa takwas saboda me saboda ɗa mahaifinsa yana da nawa ɗaya bisa shida saboda me saboda ɗa mahaifiyarsa tana da nawa ɗaya bisa shida saboda me saboda ɗa to shi ɗan me yake da shi saura saura sai ka sa remainder to ɗaya bisa takwas da ɗaya bisa shida da ɗaya bisa shida formula mu dauki 12 Musa eh 24 shine LCM don kar mu sake shiga wani waje ne ke zuwa ban kawo LCM ba sai zai zama 24 za mu cilla 24 saboda me saboda tafa akwai wani abin da suke kiransa tawaku tadakul tabayun tamasu ban kawo muku wannan mane domin saboda zai likita mu saboda in kun duba takwas da shida biyu za su abu na amma biyu zai hau kai shida da shida daidai wa daidai suke amma shida da takwas ba daidai wa daidai suke ba to akwai inda za ka samu uku in ka samu uku da shida an samu tabayin don uku da uku zai tafi, amma kuma guda ɗaya zamo da tsini. Wannan shine waje wannan a gefe, tunda ba kotu muke ba kuma ba alkalai bane. To mutumin da ya rasu ya bar matarsa, ya bar mahaifinsa, ya bar mahaifiyarsa, ya bar ƴarsa, aka ce 24 za a kasa dukiyarsa, takwas a cikin 24 sau hudu ko sau uku, uku kenan, shida a cikin 24 shine mai hudu na mahaifi, na mahaifiya, shida a cikin 24 again sau hudu. To idan ka ɗauki hudu da hudu takwas, in ka ɗauki ka tara da uku, ya zama nawa? 11 ka ɗebe a cikin 24, saura nawa? Saura 13 ɗin nan za a tara, maɗane shi ne rabonsa. Muhimmancin idan tashi kaɗai ne, in suna da yawa kuma ka za su raba daidai wa daida, idan maza da mata ne ne zakari mislu hazzil unsayni. Shi ya sa mutum ya mutu ya bar ‘ya’ya da yawa, to gadon ka cancana shi ake yi. In ɗa ɗaya ne zai kwashe abinsa, idan mace ɗaya ce za ta kwashe rabi, idan su biyu ne ma za su kwashe asulusani biyu bisa uku. Ina fatan an fahimta. Kuma yana da kyau a fahimci cewa da muka ce a kasa 23, idan aka zo uwa in ta ɗauki nata ba za a sake wurga zawa ba ne, ka san yana ajiye ne, yawwa yana ajiye ne. Idan matarsa ta zo za a ce ta ɗibi kashi uku ne nata, sai ta kwashe uku. Mahaifiyarsa sai a ce ki ɗibi kashi shida. Mahaifinsa sai a ce kai ma kaso hudu ko tun da ɗaya bisa. In suka ɗiba, to za ka ga kaso 13 gashi ya rage, sai ɗa ya zo ya tattara duka ya fitile. Haka yake yi. To sannan kuma Qur'ani ya riga ya ambata, walahunna rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum waladun. Sai as-sulusani, biyu bisa uku, mutumin da ya rasu ya bar ‘ya’yansa mata guda biyu, to suna da biyu bisa ukun dukiyarsa. Za a kasa dukiyar kashi uku, za su ɗauki kashi biyu, saura kashi ɗaya a nemo dangi wanda za a raba musu. Ina fata an gane. Haka idan jikokinsa mata guda biyu ne, ya bar su kawai ta wajen ɗansa namiji. Haka idan ‘yan uwansa uwa ɗaya, uba ɗaya ne, shakikai mata, ya bari guda biyu ko fiye da haka. Haka ma li abbai, amma banda li ummai, suna da asulusani. A nan haka ya kawo mana. To sai mu je ɗaya bisa shida, already mun riga mun yi bayani da ɗaya bisa uku. Mahaifiyarsa tana da ɗaya bisa uku idan mai da ‘ya’ya, mahaifiyarsa na da ɗaya bisa uku idan mai da ‘ya’ya, amma akwai saura, dole zai biyo mahaifinsa ya ɗauka. Idan kuma yana da ‘ya’ya, to mahaifinsa da mahaifiyarsa za su koma ɗaya bisa shida. Kun ga ma babu remainder, duk masu kwashe remainder ‘ya’ya sun zo sun kwashe. Ya sa Qur'ani ya ce, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a da faridatan min Allah. Saboda da iyaye da ‘ya’ya ba masu ture wa ɗansu. Duk mutumin da ya rasu ya bar mahaifiyarsa, ya bar mahaifinsa, ya bar matansa, ya bar ‘ya’yansa maza da mata, wa zai kori wani? Babu. Ya sa dukiyar za a kasa ta kashi 24. Kashi 24. In an kasa kashi 24, matansa daga ɗaya zuwa hudu za su ɗauki kashi nawa? Za su ɗauki kashi uku a ciki. Kun ga in mata uku ne, kashi uku da suka ɗauka, kowace tana da ɗaya ɗaya kenan. In mata hudu ne, kashi ukun nan za a gauraya shi a mayar da shi hudu, kowace ta ɗauki ɗaya ɗaya. Idan ita kaɗai ce, aka za ta ɗauka. To sai mahaifinsa zai zo yana da ɗaya bisa shida. Ɗaya bisa shida a cikin 24 ko hudu ne, saboda haka zai ɗauki kashi hudu. Saboda haka idan miliyan 24 ne, mahaifinsa yana da miliyan hudu, mahaifiyarsa tana da miliyan hudu, saura miliyan nawa? 13, don da an cire na mata. To miliyan 13 sai aka samu yana da ‘ya’ya maza 10, ‘ya’ya mata 10. To fa miliyan 14 zai koma, za ka miliyan 13 ɗin nan in ka ɗauke shi, to za ka mayar da shi kashi 30 ne. Kashi 30, saboda li zakari mislu hazzil unsayni, ‘ya’yansa maza. To yanzu an samu 30 million tamis, abin nan 30 million divided by 30,
ina wani ma'aikacin banki dubu na to kun gani ai kudi ya dawo baya to namiji zai zo ya dauki kaso guda biyu ka hada masa kaso guda biyu na zai taki da shi ka gani duk da kasancewa sun ja kaso amma saboda suna da yawa in shi kadai ne namiji zai kwaki tafi miliyan din nan idan su biyu ne maza kawai za su kwaki tafi miliyan su raba tsakanin su idan mata ne to ba ma za su samu abin nan tafi miliyan ba za su samu ba ina fatan an fahimta to don haka a gurguje mun dai dan yi rabo hakan nan kuma ina ganin an dan gane eh gashi anan ya kawo bayanai cewa as-sulthani lil bintaini wal bintai al ibni idza lam yu'assibna ko yu'assabna haka ma idan an samu kun san a zamanin annabi akwai mutumin da ya rasu ya bar ƴaƴa mata guda biyu ya bar dan uwansa uwa ɗaya kubaliya ya bar matarsa dan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya na zuwa kawai sai kwashi duki eh saboda su ba su ba da mata gado ba su ba da mata gado sai da Qur'ani ne yanzu ya tabbatar da haka rijali nasibun mimma walinnisa'i nasibun mimma saboda dangantaka kaman abu ne wanda mutum ya jawo shi mace tana neman aure mace in ta ganka za ta ce tana son ka a daraba sai ta rikici da iyayenta ƙarshe a zo a haɗa ka da ita ko ba ka bane sannan kai ma kana iya gani ka ce kana son ta ƙarshe kuma a ɗaura muku aure in ka samu haihuwa to ai kaga an haɗa mai dangantaka ko ma ba samu haihuwa ba ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi na yin gado akwai aure na farko shine dangantaka na biyu sai magana aure na uku kuma sai me sai alwala shine yanci za mu ambace ki a hadisin gaba a can baya mun ambata in kana da bawa ka yanta ki babu dangi iya babu na baba yaronka ne ka yanta ki to akwai wannan alaka tana nan tsakani sai Allah ya masa dukiya mai yawa sai kwatsam sai ya mutu babu danginsa kwata-kwata sai matan aurensa to za a kasa dukiyan kashi hudu matan aurensa su dauki daya bisa hudu sannan sauran kashi uku kuma kai ubangidansa kai za ka dauka saboda mai saboda alwala ina fata an gane amma in an samu iyayensa ko an samu ƴaƴa already idan akwai maza a ciki to akwai wanda kai ubangida ba za ka yi gado ba haka Qur'ani ya tsara saboda haka shi da ya zo sai ya kwashe dukiyar sai mahaifiyarsa ta ga an bar ƴaƴa mata an kwashe dukiya kuma ko a wancan lokaci idan mace ba ta da ɗan wani ɗan abin hannu ba mai aurenta sai shi yasa za ka ga ƴaƴan masu kudi ake auren su kuma da yawan su ga munana ne amma ana auren su saboda me saboda tsammani saboda tsammani to ai ko a dacen an yi balle yanzu yadda ake buge din nan kowa yana zan a ce wanda za a kawo ta akwai babban gara to kaga kafin eh kafin wani lokaci wato ya saita yadda zai samu abinda zai ciyar da gidansa to shi ne kawai sai ta kawo kara wajen nan sai annabi ya ce to ki haƙuri Allah ya saukar da ayoyi ko kuma Allah ya hukunci sai ko Allah ya saukar da ayoyin gado shine annabi sai kira wannan sai ce dukiyan da ka ɗiba a matsayinka na ainihin babbansu saboda kai da mahaifinsu uwa ɗaya uba ɗaya ne dukiyan nan da ka ɗiba duka ba naka ba kai shiga rabonsu waɗannan mata suna da as-sulthani suna da biyu bisa uku ga mahaifiyarsu matan mamaci tana da nawa tana da ɗaya bisa takwas saboda haka ɗaya bisa uku ga ɗaya bisa takwas don haka raba akwai abin da ya rage kai ne babban su za ka ɗauka tun da babu kuma amma kun ga ƴaƴa matan nan da akwai namiji babban nan zai zo ya kwashe ba zai zo ya kwashe bai isa ba to shi ƙarfin namiji kenan a wannan ɓangare to sannan mun yi bayani dangane da ɗaya bisa uku mun yi bayani dangane da ɗaya bisa shida ga shi a nan malam duk ya yi bayani sannan kuma sai asibai su ne waɗanda in mutum ya mutu ya bar su kadai suna iya kwashi dukiya, kun ga da? Kun ga jika ko da yayi kasa? Kun ga uba zai iya kwashi dukiya, sai wani jikon kaka zai iya kwashi dukiya, amma shi kaka akan samu matsala. Matsalan da ake samu da jikokinsa ake samu. Shi ya sa wasan kaka yake da asali. Kwarai da gaske, akwai gadon da za a zo a raba da shi da jikokinsa, kowa ya jikokinsa. ‘Ya’yansa, ko ba ka ba? Kamar mutumin da ya mutu sai ya bar kakansa. Da ya bar kakansa sai ya bar ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya. To fa in an zo maganan gado za a samu rigima. Duk wannan zai jawo rigan kakan ya ce baka yi ta ba. Wancan ma ya ja rigansa ya ce baka yi ta ba. To ko a wajen gado ma wani lokaci kaka da ‘yan uwa ana iya haɗa su. Akwai waɗanda suke haɗa su sai su ba su rabo. Wato in an ce ‘yan uwan kun ga jikokinsa kenan. Da aka lissafa sai aka samu su biyar ne sai a ce to kaka yaran nan ba suna rigima, bari a haɗa da kai, kai ma ka zo mona shida ka bata a ribibi, saboda haka sai a raba musu. Ina fata an gane. To ana samun matsalan haka. Amma in an samu kaka mai zafi, ai jikokin ma suna zuwa zai ce kai ko zan akwai kakan da baya wasa. In an samu kaka mai zafi zai ce sai an bashi rabonsa, sai an fitar masa da rabonsa. To amma kun ga uba, ai in uba mutum ya mutu ya bar mahaifinsa komai yawan dukiya, in bai da kowa mahaifinsa zai kwashe ne gaba daya. Ba wanda ya sai je ya tambaye shi ya ce kaza. Dama wanda za su tambaye uwa ne to ba ta nan. Sai ‘ya’yansa ba sa nan. ‘Ya’yansa sawa’un maza ne ko mata. ‘Yan uwansa kan ma ba su isa su tinkara ba. Domin matukan mutum ya mutu ya bar ubansa da ‘yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya, ‘yan uwa uwa ɗaya uba ɗaya, ba su da bakin magana saboda uban yana. Ina fatan gane. To waɗannan su ne layin asubai. Wallahu a'lamu. Allah shiga ta malai, ina ganin za mu taga ita a haka. To wannan shi ne jazakumullahu khairan. Sauran kuma sai a ji a ƙarasa. Sai hadisi na gaba. Hadisi na nawa? دري كل شاوك. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا أقيل لرباء أو دوار؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وانا حديثنا أسامة بن زيد. أسامة بن زيد كما يظن جدا من الله صلى الله عليه وآله وسلم. saboda kowa yana da bayanin cewa mahaifinsa Zaid bin Harisa da bawa ne na nana Khadija radiyallahu anha, sai ta ɗauki bawan sai ta ba da kyauta ma annabi mijinta, shi kuma manzon Allah sai ya ‘yanta shi. Lokacin manzon Allah kuma baya da ɗa namiji ko ɗaya, sai ya yi tabanni da shi, shi ne adoption. Da ya yi tabanni da shi sai Allah tabaraka wa ta’ala ya zo ya rusa hukuncin tabanni na jahiliya. يتي ادعوهم لآبائهم هو أقرب عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم سبب هذا أكروت والنم ذو سيكا سنجي أسامة بن زيد وكما زيد بن حارثة يأي أوليه ذو دي أوليه كما سي الله تبارك وتعالى يقدر واتو يحي في الأول دا كي كرسو أسامة كما دكم ساجدا النبي سكي ذو من أنجي أسامة يدي كي شجاجدا النبي كي شجاجدا أقنا ما ترسا wato yadda kasan ɗansa ne ko jikansa kawai haka ko ina yana shiga. Yasa annabi yana ƙaunarsa kwarai da gaske. Annabi yana ƙaunarsa a can lokacin da bai da lafiya, da ya naɗa rundunan yaƙi ya ce su tafi yaƙi, sai ya ce komanda wanda zai yi jagoranta kuma zai yi bayani shi ne Usama bin Zaid. Kuma a cikin rundunan yaƙin akwai Abubakar bin Abi Quhafa, akwai Umar ibn al-Khattab, akwai Usman ibn Affan, akwai Ali ibn Abi Talib, duk waɗannan suna. Annabi ya ce ya jagoranta, sai waɗansu mutane a gefe suna ta surutu, suka ce ya za a yi naɗa yaron da bai wuce shekara 35 ba, kuma an sa manyan mutane dattawa, kaza 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 kaza, ana ta maganganu. Shine manzo Allah sai ya tara su, sai ya ce labarin abinda kuke faɗa din labari ya zo wajena. yace idan kun soki shugabancin sa haka babansa shi ma na taba na daki a bai ku kaso ko ka soki shugabancin sa yace wannan yaro yana da kokari duk shugabancin da aka bashi zai iya ya cancanta yace shi yasa nan na daki kuma bazan soke shi ba ta hakura haka amma yakin da ba je aka yi ba domin saboda me saboda manzon Allah ya rasu sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka Usama ibn Zaid yana da makai kwarai da gaske to lokacin da annabi ya je makka lokacin da za a yi fatuhu makka sai ya ce ma annabi sai ce tunda ka shigo makka za ka je gidan iyayenka da kakanninka kenan ka je ka sauka a gidan saboda ya yi tunani na annabi zai je sauka a binnin makka sai annabi ya ce kai yaro ya ce dan uwana ake yi yace ai bai bar mana ba mu da wani fili ba mu da wani gida duk ya tsaya yace ba inda za mu sauka duk ya tsaya sai yace amma ka sani saboda musulmi ba ya gadon kafiri kafiri ba ya gadon musulmi shine sai ya rike ya ba shi abin a dungule ne wato yadda abin yake duriyan banin Hashim daga cikin waɗanda suka yi ƙarfi shine Abu Talib saboda ya daɗe kuma ya ɗauki ɗawainiyar mutane da yawa saboda haka ainihin gidansu na gado sai ya mallaka Abu Talib sai ya mallaka ko Abbas bin Abdul Muttalib bai yi dimandin bai nemi komai ba sai ya shu sai kaga Abbas ya zo ya musulunta daga baya yana tare da manzon Allah shi ma yana da haƙƙi a ciki sai ya shu shi kuma Abu Talib lokacin da ya bar duniya yana da ƴaƴa kaman guda hudu akwai Talib akwai Talib shi yasa ake kiransa Abu Talib akwai Aqil akwai Jafar akwai Aliyu amma guda biyu da Jafar da Aliyu su sun musulunta saboda already daman Aliyu tun lokacin da Abu Talib yake da rai ya raba shi da gidan yana karkashinsa ne to biyun nan sun musulunta lokacin da Abu Talib ya bar duniya guda biyu da Talib da Aqil su ba su musulunta ba sai suka gaji wajen suna zaune ba a daɗe ba sai Talib aka kai a wajen yaƙi sai aka bar Aqil kikalansa sai ya mallaki gida ya kasance shi ne ya mallaki komi da komi shi kuma da wuri ya yi wuri don saboda kife zo ya karbi musulunci da wuri ba yana makka duk abin da yake karkashin Abu Talib ya gada a zuriyarsu shi ma ya zo ya gada ya zama shi ne babba sai ya sayar gaba ɗaya alhali fa karfa kumanta baffansa yana da rai sai baffansa yana da rai wane ne baffansa wanda yake da rai shi ne Abbas bin Abdul Muttalib amma saboda shi musulmi ne yana birnin Madina ina fata an gane sannan kuma daɗin daɗawa manzon Allah yana nan da ransa shi ma yana da kaso ta wajen wa ta wajen mahaifinsa wannan na kawo wannan labari ne ko wannan bayani ne saboda akwai wani abu guda kun san ko ada idan ka samu gida akwai mutane da yawa sai ka samu babba shi ya riga kowa ya yi aure a gidan lokacin da ƙannansa suka zo za su yi aure a waje shi kaɗansa ya mamaye gida idan babansu ya rasu shi ne komi a gidan zai yi wahala wani a cikin ƙannansa ya zo ya ce a raba gari sai ka ji mutum ya yi shiru shi kuwa da gonakai da wani abu ya riga ya mallaka to shi ma in ya yi nisa yana da ƴaƴansa sai su mallaki abin da ya mallaka alhali ba nasa ne shi kadai ba to a da duk an yi wannan kamar yadda mu ma a kasan nan an yi haka amma kuskure ne yasa duk lokacin da aka zo kuna da rabo to tun da wuri ku yi magana amma a yanzu a ƙauye idan mahaifi ya rasu sai babba ya mamaye gona da komai da komai in kai magana sai ya ce baka da kunya alhali in kai kiru za a yi ta tafiya yadda ya mamaye ku haka ƴaƴansa za su zo su mamaye ku ko baka bane
shi ma mai yiwa cikin ƴaƴansa babbaki zai zo ya ta mamaye abin da yake akwai haƙƙoƙin mutane masu yawa a ciki.
To abin da ya faru a nan ke
shi yaro ya yi tunani sai Annabi ya gwada masa ya ce wannan labari ne
hakilu ya sayar da komai amma suka kyale saboda idan har an kai irin wannan matsayi to ai haƙuri ke tarihi kuskure ya riga an samu shikenan kawai sai ya yi haƙuri don kada a ɓata ainihin dangantaka. To sai kuma ya kawo maganan cewa lokacin da Abu Talib ya bar duniya to akwai ƴaƴansa musulmi ba su gaje shi ba, waɗanda ba musulmi ba su suka gaje shi saboda musulmi ba zai gaji kafiri ba, kafiri ba zai gaji musulmi ba. Amma akwai wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai wanda su suke da fahimtar cewa wanda ba musulmi ba ba zai gaji wanda ba musulmi ba ba zai gaji musulmi ba, amma musulmi zai iya gadon wanda ba musulmi ba. A waɗansu wurare ina ganin za ka ga mutum ya musulunta iyayensa ba musulmi ba ne, kuma sai ka samu suna da gonakai ko suna da ɗan arziki da dabbobi haka, sai ya kasance saboda musulunci yana kyautata musu duk lokacin sallah zai musu dinki. Sai shi sallansa idan ta zo zai ce mu muna bikinmu na sallah, ga ki zan muku dinki ku zo ma ku zauna a gidana. Ba su da lafiya zai kashe kuɗi ba zai ce su sayar da dabbobinsu su yi jinya ba. To sai ka ji waɗannan iyaye suna cewa su dukiyar ma a bar masa gaba ɗaya. Ko idan mun mutu dole a bada wane kaza, za su faɗa wa alƙalansu na gargajiya su ce dole a bada wane kaza saboda me, saboda ɗansu ya musulunta yana ta kyautata muku. To su kuwa yadda suka yanka suka ce dole a baki kaza, haka za a rubuta tunda ba su da tsarin gado. To an kawo maka sai ka ce a'a saboda ba musulmi ba ne, to waɗansu suna da fahimtar cewa ka karba. In ka karba sai ka yi abin da ya dace da shi, ina fata an fahimta. To wannan shi ne, amma asalin hadisin wato dalilin kawo wannan hadisi shine ba wai wancan labari ba, sai dai da aka bamu labari an gwada tunda mu ma a cikinmu yana faruwa, to yanzu haka ya faru kawai a yi haƙuri. Tun za ka samu duk wanda ya yi saide-saiden nan inda za a zo a tsitsiye shi fa a lokacin da aka tsitsiye shi ba za a samu komai ba. Idan za a samu wani abu to baki ne ya biya, sai dai in an take ya za a yi. Yanzu inda gidan yana nan to ya za a yi, don gado ne kan gado. Shi wancan kakan shi ya mallaki gida yana da ƴaƴansa guda biyar, sai na farko sai ya gaje gidan yana da ƴaƴansa guda goma, shi ma sai ya mutu sai babban ɗansa ya gaje gidan, sai rikici ya kaure. Da rikici ya kaure sai aka ce a koma asalin baya. To a cikin wannan gadon shi mai gida na farko magadansa guda biyar ne, idan ka cire rabonsu a cikinsu akwai wanda ya mamaye abin, sai a ware nasa, shi kuma magadansa guda nawa ne, guda goma. To abin akwai zafin kai a ciki, amma kuma yadda shari'a ta ce a yi kira, yadda shari'a ta ce a yi kira, don kar a bar abu ya yi ta jawuwa mutane da yawa suna dambarwa a kai, wanda yake haƙƙi ne na Allah nasiban mafruda, rabo ne Allah ya riga ya yi, saboda haka kowa a baki rabonsa. Na sai hadisi na 314 shi ma a gurguje akwai labari. Sauran minti biyu na so kuwa ce mun karanta. An Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha an bai'il wala'i wa hibatihi. A can baya mun karanta idan kana da bawa ka yanta ki ko kana da baiwa ka yanta, to akwai alwala, wannan shugabancin din nan na ubangidantaka yana nan, ba a sayar da shi ba a kyautarsa. A can baya mun yi bayani sai dai hadisi na gaba na nana Aisha shi ne wanda yake da labari na ainihin darajar barira ta ambata mana abubuwa guda uku. Ina ganin za mu iya bari ya zama darasinmu na gobe sai mu shiga babin aure, saboda haka wanda ba su da aure su shafa makansu ruwa. Masu mata ɗaya-ɗaya ma su shirya, masu ɗaya-ɗaya ma su shirya. Yawwa, abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.